inda ya tada kafadunmu bayan mun kwanta dama a wannan safiya ta asabar yau muna 29 ga watan Dhulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 442 a gidan miladiya yau muna 10 ga watan 7 shekara ta 2021 mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na babban malami al-imam al-jalil muhammad ibn abdul wahhab muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama idan ɗan uwa suna biye yau zamu tashi babi na 51 malai ce babun la yuqalu assalamu 'ala allah babun da zai magana akan cewa ba a cewa assalamu ala allah mun sani cewa tun a baya mun bude wani babi wanda ke magana akan girmama allah da sunayensa da sifofinsa ina rage shi muku wanda ke magana akan girmama allah da sunayensa da sifofinsa sai mali ya kasance ya rika bude wadansu babubuka wanda yake suna tabbatar da wannan ma'anan cewa Allah subhanahu wata'ala ana girmama shi ana girmama sunayensa da sifofinsa a bayanin kadan muka yi wani babi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha muka ce duk wannan misali ne malin ke badawa wurin yanda ya wajaba a girmama sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa hatta kai ga idan bawa zai addu'a wai tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa wannan yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma wannan babi na yau wanda za mu karanta shi ma yana nuni akan girmama Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga naƙasa da wani aibi da tawaya da ci baya to shi ne sai malam ya bude wannan babi babun la yuqalu assalamu ala allah babin da zai magana akan cewa ba a cewa assalamu ala allah mun sani mu bayi allah subhanahu wataala shar'anta mana yin sallama tsakankanin mu abinda kuma muke yin majunan mu sallama da ita shine assalamu alaikum to ma'anan assalam wato kubuta shine ma'anan assalam kubuta da aminta daga dukkan wani aibi dukkan wata cuta dukkan wani sharri da duk wani abin da rai na dan adam ko kuma zuciya ba ta so ko take fargabansa ko take tsoransa ko take taka tsantsan akan kar ta fada masa to idan aka ce assalamu alaik abinda ake nufi kenan Allah ya kubutar da kai daga dukkan wata naƙasa dukkan wani aibi dukkan wani tawaya da dukkan wani sharri wanda rai ba ta san shi to Allah ya kubutar da kai daga gare shi shine ma'anan assalamu alaikum idan aka gaya ma bawa haka wani lokaci kuma ana ma iya cewa salamun alaikum ma'anan salamun alaikum tana daukan wannan ma'anan tana kuma daukan ma'anan cewa kai da ne masallama ba za ka ga wani aibi ko wani sharri ko wani abin ki daga gare ni ba wato kana da cikakken aminci in dai ta wurina ne shine ma'anan salamun alaikum yana daukan wancan ma'anan cewa Allah ya kubutar da kai sannan kuma yana daukan ma'anan ni kuma a karan kaina ba za ka taba ganin wani aibi ko wani cutarwa ko wani sharri daga gare ni in fuskanto da shi zuwa gare ka ba to idan wannan ita ce ma'anan lafazin assalam to yayin da aka ce assalamu ala allah wato kamar bawa yana addu'a ne ga Allah subhanahu wata'ala akan Allah ya kubuta wato kamar yana addu'a ga Allah ne na neman kubuta kamar yadda ga haƙin dan adam ka ce Allah ya kubutar da kai to in ka ce ma Allah assalamu ala allah kamar kana addu'a ne kubuta ta tabbata ga Allah kubuta daga dukkan aibi kubuta daga dukkan naƙasa kubuta daga dukkan sharri kubuta daga dukkan wani abin da rai baya so To a cikin wannan akwai walakantar da girman Allah subhanahu wataala. Domin idan ba ku manta ba, mun yi batun cewa duka sunayen Allah da sifofinsa za ka samu sun tattaru akan al-kamalu wal-jamalu wal-jalalu. Akwai mafi ƙololuwan cika a cikin duka sunayen Allah da sifofinsa, akwai ƙololuwan kyau a cikin duka sunayen Allah da sifofinsa, akwai ƙololuwan girma a cikin sunayen Allah da sifofinsa gabaki ɗaya. To wanda ya cika irin waɗannan ƙofofi na cika da kyau da girma, ta yaya na ƙasa ko aibi ko sharri zai isa zuwa gare shi? Babu wannan ƙofofin kwata-kwata. Da haka Allah subhanahu wataala babu wani sharri da ke iya isa zuwa ga Allah, babu wata naƙasa ko aibi da ke isa zuwa ga Allah subhanahu wataala, ballantana ayi ma Allah fatan ya kuɓuta daga gare shi. Da haka yayin da bawa ya ce assalamu ala Allah, a wannan lokaci yana rashin girmama Allah, kamar yana jin cewa aibi da naƙasa da tawaya tana iya samun Allah subhanahu wataala. Bayan kuma Allah subhanahu wataala cikakke ne, babu wata naƙasa da ke iya samunsa, babu wani aibi, babu wani ci baya, babu wani sharri da ke iya samun Allah subhanahu wataala. Me yasa? Kasancewan shi cikakke al-kamal, sifatul kamal sun tabbata gare shi, sifatul jalal sun tabbata gare shi, sifatul jalal sun tabbata gare shi. To da haka Allah subhanahu wataala cikakke ne, bai da buƙatun sai bayi sun nemo masa kubuta da aminci. Allah subhanahu wataala shine assalam, shine kubutaccen dama tun asalin asali. Allah assalamu ne, sannan duk wani wanda ya kubuta to ya kubuta ne daga Allah. Allah subhanahu wataala shike bada assalam. Shi yasa cikin hadisi yazo, idan bayi suka gama sallah za su ce Allahumma anta assalam wa minka salam. Ya Allah kai ne assalam, kuma minka salam, duk wata kubuta daga gare ka take fitowa. To wanda yake assalam, ta yaya kuma za a roƙo mishi ana ne roƙo mishi kubuta daga aibi ko na ƙasa? So kaga wannan bai dace da haƙƙin Allah subhanahu wataala ba. To idan aka ce assalam, sunan Allah na assalam, mun san abin da yake nufi shine kubuta, kuma Allah kubutacce ne, kuma Allah shike kubutarwa. Da haka Allah subhanahu wataala ya fi ƙarfin a ce masa assalamu ala Allah. Kila an fahimci wannan da kyau. To shine sai malin yace fi sahihi, ya zo a cikin ingantaccen hadisi. Allah ya sa ba kuma ce da ka'idan Sheikh Muhammad bin Abdullah a cikin wannan littafi ba, duk inda yace fi sahihi ba yana nufin a cikin Sahih Bukhari ba, mun fodi wannan mun maimaita gaba daban-daban. Yana nufin cikin ingantaccen hadisi. Amma wannan hadisi da malam zai kawo yana cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah. Malaman nan guda shida, al-Imam Tirmidhi ne kawai bai rawaito wannan hadisi ba. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu, daga sayyidina Abdullah dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kala, yake cewa kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi ssalati, mu dinnan mun kasance idan muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah, kulna sai mu ce assalamu ala Allah min ibadihi, kubuta daga Allah ta tabbata, wannan addu'a ce daga bayinsa. Assalamu ala fulanin wa fulanin, kubutan Allah ya tabbata akan wani da wani, haka muke fadi a cikin sallah. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce la taqulu assalamu ala Allah, kada ku sake cewa assalamu ala Allah, fa inna Allah huwa assalam, domin Allah subhanahu wataala shine assalam. Waɗansu riwayoyi sun zo cewa sahabbai sukan faɗi wannan ne a cikin tahiyya, yayin da suka zo cikin sallah suna tahiyya, kafin ashar'an ta tahiyyan da muka sani. To abinda sahabbai suke faɗi assalamu ala Allah min ibadihi, kubuta ya tabbata ga Allah, amma wannan addu'a ce daga bayi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Suna addu'a assalamu ala fulan wa fulan, wato kubuta daga Allah, amincin Allah ya tabbata akan wani da wani, wannan sai ya kawo shi a rufe amma waɗansu ruwayoyi sai suka zo suna bayanin cewa suna cewa ne assalamu ala jibril assalamu ala mikail wato suna salati suna neman ma mala'ika jibril da mala'ika mikail kubutan Allah subhanahu wataala fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ce la taqulu assalamu ala allah kar ku ce assalamu ala allah mun dai ji ma'anan sa assalam idan akai mabayi kamar yadda malamai suke bayani yana daukan dayan biyu ko dai ya kasance kana nufin ismus salamu alaik ismus salami alaik wato assalam kaga shine allah assalam shine allah yayin da kace ma bawa assalamu alaik kana nufin assalam me wannan sunan ba shine allah ba to da sunayensa gabaki ɗaya ina neman maka albarkan su a wurin Allah subhanahu wataala da alkhairin da ke karkashin su kamar kana ma mutum addu'a ne ya samu tabarruki daga sunayen Allah gabaki ɗaya amma sai ka gabatar da sunan Allah na assalam saboda kubuta na daga cikin kololuwan burace burace na ɗan adam gabaki ɗaya babu wanda zai so a ce cuta ta same shi babu wanda zai so a ce sharri ya same shi babu wanda zai so a ce wutan jahannama ta shafe shi dan haka sharrora da fitintunu da naqasu da tawaya da aibuba na duniya da na lahira duk bayi suna tsoron shi to sai kai amfani da sunan Allah na assalam sai ka ce to me wannan sunan da sauran sunayensa gabaki daya to ina neman maka albarkan su da alkhairin su sauka gare ka kuma Allah madaukakin sarki ya kubutar da kai daga dukkan abin da kake tsoro ko kuma ya zama idan aka ce assalam ana nufin wato ainihin assalama assalama wato kubuta ya tabbata gare ka da haka duka kofofi guda biyun kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim ya ce idan kai ma bawa sallama abin da kake nufi duka kofofin guda biyun kana nufin me wannan sunan assalam tunda ka ce assalamu alaik ko assalamu alaikum kenan ma'abocin wannan sunan na assalam da sauran sunayensa gabaki daya ina nemo maka albarkansu da alkhairinsu sannan kuma kana nufin Allah subhanahu wa ta'ala kasancewan shi kubutacce to Allah ya kubutar da kai daga dukkan wani aibi da na ƙasa da sharri da dukkan wata damuwa da wani tashin hankali a duniya da na lahira abin da kake nufi kenan kana nufin Allah ya kubutar da bawa daga fitintunu da sharrora na duniya da na addini da na lahira gabaki daya akwai sharrora da suke raba da addini a addini ne ake samun waɗannan sharroran kamar miyagun aqidu kaga a raba da addini ake samun su sai wani ya ce zai addini amma kuma yana da aqidan shi'a wani ya ce zai addini amma yana da aqidan boko haram zubar da jinin mutane wani ya ce zai addini amma yana da bid'o'i a tare da shi wani ya ce zai addini amma yana da sabo tsakankanin shi da Allah kaga duka waɗannan aibuba ne a addininci to idan ka ce mutum assalamu alaik kana nufin Allah ya kubutar da kai daga waɗannan sharrora da naqasu da aibuba na addini hakanan kuma idan ka ce assalamu alaik kana nufin Allah ya kubutar da kai daga aibuba da naqasu da sharrora na rayuwar duniya kamar talauci kamar tsoro kamar yunwa an fahimta da sauran ire-iren waɗannan abubuwa to da haka al-Imam Ibn Qayyim ya ce idan ka ce mutum assalamu alaikum kana nufin sunayen Allah wanda yake shine assalam sunayensa albarkatun su ya tabbata gare ka kuma ina maka addu'an Allah ya kubutar da kai daga sharrora na duniya da na lahira ma'ana na uku kuma shine kana nufin ni dai ba za ka ga wani sharri ko wani aibi daga gare ni ya fuskanto ka ba to kaga idan wannan shine ma'anan assalam to kaga Allah subhanahu wataala ya fi karfin a gaya mishi wannan kila an fahimta fa inna Allahu wassalam domin Allah shine assalam shine kubutacce kuma shine mai kubutarwa ya zo a cikin alqur'ani mai girma wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahada huwa arrahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddusus salam kaga Allah shine assalam cikin sunayen Allah subhanahu wataala akwai assalam Allah madaukakin sarki ya kubutar da mu. Kenan kaga wato idan mutum zai maka sallama ya kamata a ce ya rika hararo ma'anan abin da yake faɗi. Al'umma musulmi muna da wani naqasu guda daya shine duk abin da shari'a ta shar'anta ana yin shi yau da kullum to mukan dauke shi tada ne ba mukan dauke shi ibada bane a mafi yawan lokaci. Mukan dauke shi tada ne. Sai kaga wani yana sallah da wani irin yanayi yanayin ba shari'a ta zo da shi ba amma ya maida abin tada ne da kai ta godo da shi ya bari ba zai bari ba. Za ga wani tare da liman suke aiki da zarar liman ya ce Allahu akbar kafin ya gama fadin akbar din shi ya yi rigayi na shi saboda mene ya maida abin tada ne ai dai na san abin da zai yi ba dai ruku zai ba ba dai dagowa daga ruku bane ba dai sujada bace ba dai sallama bace ya riga ya san abin da zai yi so sai ya maida abin tada. Akwai wani bawa Allah da ake bada labarin shi a wani kauye ba abin ni bane wannan a kauye ne shi Allah ya yi mishi zumudi ne a rayuwarsa ya hakure gurin zumudi da garaji idan liman ya zo Allah kafin ya gama fadin Allahu akbar din shi ya riga yana shi ya tashi idan ya zo sallama shi kafin liman ya sallama ya sallama shi sai aka ce to ya kamata gashi mai kudi ne irin masu kudin kauye din nan ne aka ce to ya kamata a ce ai ma alhaji fadakarwa da nasiha cewa wannan ba daidai bane aka je aka samu alhaji committee daga masallaci ta tura wakilai aka je aka ce to alhaji committee ne daga masallaci muka zo mu an tattauna da kai akan wani al'amari yace ku kun fayyana wani ku ga ya mun menene wai wannan bayanin shimfidin da aka yi shi yace ku matsalan ku mutane kun fayyana wa kun fayyana wani ku ga ya mun menene sakon aka ce to sakon da ke tafi da mu shine irin wannan abu da kake alhaji bai dace da shari'a ba kana riga liman sallama kana riga shi kabbaran harama da sauransu sai ce af in dai wannan ne ku tambiwa na ma ni ko maka naje in naga liman zai mun nawa sai in sallama na shi ko maka yaje in ya ga liman ya faye nawa shi sai sallama ta shi to wannan sallah akwai ta mutumin da ya riga liman kabbaran harama ya riga liman sallama akwai sallah babu ita to wannan shi na wannan shi ma yake ta ma inda kake tsammani to galibin mutane idan ibada ta zama ana yin ta kullum to takan zama musu dabi'a tada ba ibada ba to daga ciki akwai irin wannan abu da Allah subhanahu wataala shar'anta mana na sallama yayin da dai muka san cewa kawai in hadu da musulmi assalamu alaikum to sai kaga mutane suna daukan ta ba tare da suna hararo hakikanin ma'ananta ba kawai an maida ita tada assalamu alaikum wani ma ya ce salamu alaikum wani ya ce salamu alaikum kowa dai da irin yanda yake faɗi salamu alaikum me ma'ananta ba ta da wata ma'ana salamu alaikum ba ta da wata ma'ana da ma ka ce salamun alaikum to tana da cikakkiyar ma'ana a larabci assalamu alaikum tana da cikakkiyar ma'ana da larabci amma salamu alaikum ba ta da ma'ana ballantana kuma salamu alaikum wani kuma sai ya ce salamu alaikum saboda tsabin sauri sai ya ce wannan ladin salamu alaikum ko babu masu faɗin wannan salamu alaikum ma'anin shi guba da mutuwa ya tabbata a kanka to kaga duk galibi mutane sukan maida shi tada ne da aka ba mai da bukatuwar sai an tsaya an koye shi assalamu alaikum wani kuma kaje na faɗin shi da sabin assalamu haka dai zaka ji mutane ba su ɗauka abin da suke ibada ne sai sun tsaya sun koya ba wannan irin kuskuren zaka rika jin shi a cikin zikirora na mutane kaji wani mutum ya kai shekara 40 a duniya amma la haula wala quwwata kawai yake faɗi inna billahi me ma'anan wannan la haula wala quwwata inna billahi wannan shiriri ta ne kawai ke ciki kuma gashi mutum ya fi dade a duniya amma da yake ba ya dauka ibada bace bai ma tsaya koyi ta ba bi koyi la haula wala quwwata illa billahi, la haula wala quwwata illa billahi, bi koya ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wani ina ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake cewa, bai tsaya koya ba saboda me ne ya dauke ta tada ni. To irin wannan matsalolin ne ya fada ma al'umman musulmi da dama, sai kaji ko karatun alqur'ani mai girma ba su tsaya sun koya ba. Kaga mutum da himma yi ta karatun alqur'ani amma kan kuskure, wanda ko sahabbai da suke garjin larabawa sai da suka tsaya suka kwaikwayi suka koyi karatun alqur'ani mai girma daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko yar da su karatun alqur'ani yake, kai ba ma alqur'ani ba addu'o'i ne da kullum ma annabi koyar da su yake, yana fadi suna fadi Allahumma inni astakhiruka suna nanatawa, Allahumma kaza suna nanatawa, in ya fadi su fadi, in ya fadi su fadi, har wata rana ya ce to ku fadi ku karanta inji, ko sabban sai manzon Allah buru mu karanta ka ji ko mun yi daidai. Irin yanda hadisin Bara'u ya zo da shi, ya karantar da shi addu'an bauchi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghabatan wa rahabatan ilaik la malja wa la, har dai zuwa karshe amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yace to ya manzon Allah bari in nanata ka ji ko na iya, da ya nanata ya nanata ya sai ce wa bi rasulika alladhi arsalta, annabi ya ce ba haka nace maka ba, ban ce wa bi rasulika ba, wa bi nabiyyika ne nace maka. Wannan na nuna maka hadarin mutum ya je da jahilci yana caccanza addu'o'in ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da su. To ballantana karatun alqur'ani, kaga mutum ya tsaya yana da himma gurin karatun alqur'ani amma a cikin kurafari, in ka tsaya ka saurare shi kowace aya sai kuskure 5 6 7 a ciki, yi kuskuren harfi, yi kuskuren kalma, yi kuskuren wasal wasulsula, ga yana babu irin kuskuren da baya yi, kuma ya zauna ya koya ba zai zauna ya koya ba. In kuma ka ce bai iya ba ai ta bala'i, ka ce bai iya ba ai ta bala'i da shi, dan me ne zaka rena shi tun kafin a haife ka yi karatun alqur'ani? To karatun alqur'anin ka koya ne, shi yasa annabi ya ce mutum ya je masallaci ya koyi aya daya ko aya biyu ya fi mishi muhimmanci fiye da a bashi raquma daya ko raquma guda biyu. Musulunci ga baki ɗaya shi addinin koyo ne, iqra, da wannan aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu. To dama abinda muka sani shine karatu da rubutu. To an fara iqra, sannan kuma can an ce nun wal qalami wa ma yasturu, da aka karatu da rubutu. Addinin musulunci addinin karatu da rubutu ne. A cikin tambayoyin kabari idan aka yi mutum tambaya kasa fadi abinda mala'iku za su ce masa, la daraita wala talaita, la daraita baka sani ba, wala talaita kuma baka je ka koya ka karanta ba. Da haka jahilci fa bai yi ba jama'a musulmi, jahilci bai yi ba. Idan kuma an samu ilimi to kai ku kwatanta abin da ka samu na ilimi, ire-iren waɗannan ibadu da shari'a ta shar'anta mana ka riƙa yin su da gangar, ba a matsayin yanzu an riga an saba ba. Yayin da kake mutum assalamu alaikum, ka riƙa halarto da neman tabarruki kake yi daga Allah subhanahu wata'ala akan ya saukar da albarkatunsa da alkhairansa akan wannan bawa, kana jaddada ma bawa Allah ya kubutar da kai daga dukkan naƙasa da aibi da sharrora da abin ƙi na duniya da na lahira, kana ƙara jaddada ma bawa cewa ni dai ba za ka ga wani sharri daga gare ni ba, ba za ka ga wani aibi ko wani abin ƙi daga gare ni ba. Ka riƙa halarto da wannan yayin da kake musulmi sallama. To kuma idan an fahimci wannan da kyau, sai mu fahimci ashe waɗansu mutane da ba sa son a riƙa yin musu sallama, to suna ma kansu asaran alkhairai masu ɗimbin yawa. Shi wani ya fi son idan ka gan shi ka ce mishi ranka shi daɗi, ka ɗaga mishi hannu ka ranka shi daɗi, shi abin da yake so kenan. Wani yana son ka ce mishi alasa benini, wani yana son ka ce mishi honorable, wani yana son ka ce mishi excellency, wani yana son ka ce mishi royal highness, wani yana son ka ce mishi kaza, wani amma assalamu alaikum sai shaidan ya ce mishi an raina ka. Wannan yaran ba su da kunya, yara ne ba su da kunya, wai kai ne zai musallama? To ka falo da irin ma'anan sallamin ba, amma shaidan ya nuna mishi cewa bai dace ba. Wani lokaci iyaye ne, idan ƴaƴansu suka ce assalamu alaikum sai shaidan ya nuna musu lalle wannan mayarin mayare na ka, abinda suke zuwa suna karanta kenan, rashin kunya. Wai danka ne zai ce maka assalamu alaikum, maimakon ya zo ya zube a ƙasa baba ina kwana kaji inda shedin hudo mishi wai yaro ya zube a ƙasa ya gaishe ka yace maka baba ina kwana ina gajiya ina kaza ina kaza ina kaza wai shine gwaninta amma yace maka assalamu alaikum ya nemo maka alkhairai da albarkatun Allah subhanahu wataala ya nuno ya nemo maka kubuta daga sharrin mahassada da magabta da makiya da sa'idawa ya nemo miki kubuta daga sharrin kishiya amma shedin ya nemo ka a duka wannan ba kyau kawai yazo ya zubi gaishe ka shi yasa Allah madaukakin sarki yi gafara ga sarkin Saudiya Al-Malik Abdullah sarki Abdullah da ya gabata da shi da dan uwan shi sarki Fahad duk Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sun taimaki addini musamman sarki Fahad sun taimaki addini sun ba aqidar musulunci kariya to shi sarki Abdullah wani taro ne aka yi da aka yi wannan taro yana zaune sai ministocin shi suna ta zuwa suna gaishe shi to kun san a cikin girmamawa wanda yake ko a cikin hadisi akwai wannan kama hannun mutum ka sumbanta musamman iyaye girmamawa ne da yake babu girmamawa da ya wuce shi na gaisuwa tunda a musulunci ba san ka zo ka dukan mutum ba durkuso ga Allah ake yin ta ka je gaishe da mutum ma sai ka dan sun koyar da kai haka saboda girmamawa gare shi haramun ne ballantana ta kai ga sai ka durkusa masa to amma iyaye ana kama hannayensu a sumbanta a sumbanci hannun wannan girmamawa ne ko kuma a sumbanci kan mutum girmamawa ne sosai kuma duk shari'a ba ta musu wannan ba saboda bai kama da bautan Allah ba babu wata kofa daga cikin kofofin da ya kama da bautan Allah akan wannan amma ana yin ta mutuntawa ga iyaye to sai kasance sarki Abdullah yana zaune ministocin sai kowa ya zo kama hannun shi sai ya sumbanta wannan ya zo kama hannun shi sai ya sumbanta amma shi yana zaune ne su kuma ministocin suna tsaye ne amma za ka in suka nemi su kama hannun haka sai ga wani lokaci yana janye hannun sai su nemi su kama hannun sai ya janye hannun bai bari masu sumbanta hannun shi na haka akan kujera in ya zo wannan zai kama sai ya janye hannun sai ya janye hannun duk da suka gama sai ya musu jawabi sai yake ce musu ya jama'a wannan sumbantan hannun da ake yi la shakka cewa shari'a ta zo da shi akan haƙin iyaye amma wannan baƙuwar al'ada ce muguwar al'ada ta shigo mana cikin al'ummar musulmi yace duk wanda yazo yana son sai ya sumbanci hannuna zai kai ga sai ya duka mun wannan dukawan kuma ya ci karo da aqidar musulunci da aka daga yau kar ku bari sai an sake magana daga yau kar wanda ya ƙara dukawa zai bai da wani ko ya ce sai ya sumbanci hannun wani saboda ya ba aqidar addinin musulunci kariya yema ministocin shi ne musu wannan farkarwa ina ma da sarakuna su riƙa yin wannan farkarwan ga talakawansu kila an fahimta duk da yake mai martaba sarkin zazzau Allah ya ƙara mishi lafiya mun yi tattauna da shi akan wannan matsalan ya ce wallahi wannan abin shi ma bai yadda da shi ba kuma yana kyaman wannan kuma baya so ya ce idan ya shiga masallacin juma'a duk sai a miƙe a zo a gaishe shi ya ce ya gaya musu cewa su daina baya so ya ce so uku ina musu faɗakarwa wannan sarki da muke tare da shi yanzu ya ce so uku ina musu wannan faɗakarwan ba na so su daina kowa ya shagaltu da ibadan shi ga Allah ya ce sai aka naɗa kwamiti sai suka zo suka same ni cewa zan canza ka'ida da dokokin da masarauta ta gino akai ya ce amma duk ban yadda da waɗannan abubuwan ba kuma na gaya muku wannan idan kun je gaban mai martaba ku san cewa shi ma bai yadda in kai wannan ba burge shi za ka yi ba babban abin da yake nema kai ta mishi addu'a bi zaharil ghaibi kai ta mishi addu'a Allah ya manuwa mai martaba sarki muwafaqa Allah kai mishi muwafaqa Allah ka datar da shi Allah ka ja makurkuɗin shi zuwa ga daidai Allah ka hana shi daga ɓanna abin da yake nema kenan soyayya kenan amma wani ya je mishi wannan ya zubi ya gaishe shi kuma ya koma yana gunaguni yana zagin shi daga baya wannan alamar soyayya ce to amma sai shedin ya nuna ma wasu cewa ai wannan in ba a yi maka wannan ba a rena ka to Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya gafarta kurakuran mu mali ce fihi masail cikin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula masala ta farko tafsiru salam mun fahimci ma'anan assalam ko ban fahimta ba mun fahimta الثانيه مساله تبيو انه تحيه شيوا لفظ السلام غيسوا شي شي يسا مكي ينتا يمويم السلام عليكم اي منا دا غيدا جونن مني اما غيسوا مي معنى غيسوا مي cike da manufa kana roko mishi albarkatun Allah kana roko mishi kubata daga dukkan aibi da nakasa sannan kuma kana jaddada masa cewa ba zai ga wani aibi ko wani sharri daga gare ka ba kaga gaisuwa ce mai ma'ana tafi albarka tafi alkhairi fiye da ina kwana wanda yace maka ina kwana wani sako ya baka bai baka komai ba ina kwana wani sako ya baka ba wani sakon da ya baka yau babu laifi idan aka ce assalamu alaikum in ana da waɗansu kalmomi kuma sabahul khair kaifa asbahata kaifa kunta kaifa al-ahwal babu laifi amma dai farko assalamu alaikum athalithatu mas'alata uku annaha la tasluhu lillahi bi dace a gabatar da ita ga Allah subhanahu wataala ba a ce assalamu ala Allah Allah dama can assalamu ne ba za kuma a ce kubutan Allah ka kubutar da kanka ai akwai gwaranci ma ko الرابعة مسألة تهدو العلة في ذلك من جمينين دليل دي سن يبلأت السلام على الله با. منين دليل لأن الله هو السلام سوى الله شيني السلام كمو ومنه السلام سوى لك إنا باي ما سكا إساستي ولا سوى قوم الله كبتا شككي وانديك سوباي ننسوني متل وتازوا أغا الله الله شيني شككي ميلوان كومي ميلوان أذكي sai kuma matalauci ya so sai zai ba Allah subhanahu wataala bayan Allah ya riga ya cika ya bashi ne kai ne zaka zo ka roko mu Allah subhanahu wataala ka roko mishi ne kuma ka roko mishi da gawa in kai ne ba in nace Allah ya baka ka san na roko maka Allah ne mafi girma ya baka to shi Allah ka roko mishi wane ya bashi kuma ka roko mishi me menene ya rasa ko ko menene bai cika a gare shi ba na sifan cika da kyau da daukaka da girma ballanta na ka roko masa to wannan kalma bata dacewa da Allah saboda Allah huwa salam al-khamisatu mas'alata biyar ta'limuhum at-tahiyyata allati tasluhu lillahi amma kuma an karantar da sahabbai irin gaisuwan da ya kamata ai ma Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kore musu abin da yake ba daidai din ba ya gaya musu kuma dalili sai kuma ya koyar da su daidai kun ga waɗannan abubuwa guda uku ka rike su da kyau duk inda za ka yi umarni da abu mai kyau ko za ka yi ne akan mummunan aiki to ka rika tafiya akan wannan ka'idar duk yadda ka ga banna ana yin ta to na ɗaya dai kai bayanin cewa ba ta da kyau sannan na biyu ka kawo dalili dalilin nan ko na hankali ko na shari'a da ya nuna abu kaza ba yi da kyau saboda gashi a cikin wannan hadisin da annabi ya ce la taqulu assalamu ala Allah bayana su wannan kenan ba to me yasa sai ya ce li anna Allah huwa salam domin Allah shine assalam kaga ya gaya musu dalili to da ka duk abin da ka kore na banna to ka kawo dalili ka kawo mene ka kawo dalili sannan kuma sai ka kawo abin da zai mai makofin wannan banna to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ai ga abinda za ku rika karantawa a cikin tahiyyanku at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah har ya zuwa karshe kaji abinda annabi ya koya musu kaga an yi السلام عليك أيها النبي النبي أني مو مشي السلام دقى الله السلام علينا مو ما منا نما السلام دقى الله وعلى عباد الله الصالحين هكذا صورا باين الله صالح يسونا سباسنا نما السلام دقى الله تو كاجون دسكي نما السلام أما الله هو السلام شيني السلام تو كاجو إن أبو أبو دعوكو كريك يسو دكيو كمين دينا فلي duk inda ka gusar da banna to ka faɗi dalilin da yasa ka gusar da banna kar ka ce abu kaza ba kyau a ce me dalili ka ce ni dai kawai ba kyau kawai dai ban isa in faɗa ba ne eh ka isa ka faɗa ranka shi dadi amma kawo dalili kawo dalili wai ni kamar na yanzu a ce wai sai na kawo dalili eh kawo dalili alhaji sai ka kawo duk dabaranka sai ka kawo dalilin nan to sannan kuma sai ka kawo abin da yafi wannan muhimmanci Allah mai dukkan sarki ya mana muwafaka babu qawli allahumma ighfir li in shi'ta babin da zai magana akan ina hukuncin bawa yace Allah ka gafarta mini in ka ga dama Allahumma ighfir li in shi'ta Allah ka gafarta mini in ka ga dama ina hukuncin fadin wannan hukuncin fadin wannan shine haramun ne mutum yace Allah ka gafarta mini idan ka ga dama bari mu karanta hadisin sai ka ji dalilin da yasa ya haramta mallai yace fi sahihi ya zo a cikin ingantaccen hadisi wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la yaqul ahadukum kada dayan ku yace Allahumma ighfirli in shi'ta Allah ka gafarta mini in kaga dama Allahumma arhamni in shi'ta Allah ka rahamshe ni in kaga dama annabi yace to kada daya daga cikin ku irin wannan addu'a sai yace li ya'zimil mas'ala mutun yayi roko roko haikan roko da gasken gaske da azama kenan ita ce azama wato yayi rokon nan da gaske na makwadaici da gaske fa inna allaha la mukriha lahu domin babu mai matsa ma Allah wali muslimin a riwayan al-imamu muslim yace wali yu'azzimir raghabata mutun ya girma makwadayin shi zuwa ga Allah fa inna allaha la yata'azzamuhu shay'un aqafu domin babu abin da ke ma Allah girma din ya bari shi wannan shine karshen wannan babin abinda malamai suke cewa yayin da bawa yazo yi addu'a Allahumma ighfirli in shi'ta Allah ka gafarta mini in ka ga dama Allahumma arhamni in shi'ta Allah kai min rahama in ka ga dama farko dai tukuna mun san in aka ce gafara abinda ake nufi shine a rufe zunubanka kana da laifuffuka da aibuba a rufe su a daina maganar su shine ma'anan al-maghfira gafara kenan kaga akwai hula da ake sanya ta akai ana kiranta al-maghfar wato za ta suturta za kuma ta rufe to shine ma'anan al-maghfira wato Allah ya suturta laifinka kuma ya rufe laifin kada bayi su gani shi ma din Allah subhanahu wataala kada ya sake bude babin kar ai maganar shi ko ranar tashin alkiyama shine ma'anan gafaran Allah rahamar Allah kuma subhanahu wataala ita ce a lullube kada abin da kake kwadayi an gane kenan ya wannan an amintar da kai daga abin da kake tsoro nan kuma an lullube kada abin da kake kwadayi da aka gafara amintarwa ne daga abin da kake tsoro sharrin zunubi da shu'umcin sa rahama kuma shine sadar da kai da abin da kake kwadayi ita ce rahamar Allah subhanahu wataala da falalansa amma kowanne ɗaya daga cikin su yana iya wakiltan ɗayan in aka kawo shi shi kadai idan mutum yayi addu'a ce Allah ka gafarta mun kawai to a lokacin nan yana nufin Allah ka gafarta mini ka yafe min zunubaina ka rufe su kuma ka lullube ni da rahama haka ne inda mutum zai ce kawai Allah kai min rahama bai kawo gafaran ba to yana nufin Allah gafarta laifuffukana sannan ka lullube ni da rahama irin kalmomin nan ne wanda yake idan sun hadu sai su rabu in sun rabu sai su hadu kun gane in sun hadu sai kowa ya ci gashin kansa yana da ma'anar sa amma in sun rabu sai kuma wancan ya jawo wancan a tafi tare da haka idan bawa ya ce maka Allah ya maka gafara sai ya shiru yana nufin to Allah ya yafe kwarakwaranka kuma ya rahamshe ka ya lullube ka da abin da kake faɗi na rahama in kuma bawa ya ce Allah ya maka rahama to yana nufin Allah ya gafarta kwarakwaranka sannan ya lullube ka da rahama amma in aka hada su Allah ya gafarta maka kuma ya maka rahama to kowanne yana da ma'anar sa gafara shine a rufe maka zunubanka a yafe maka rahama kuma a lullube ka da abin da kake kwarai to yayin da bawa ya ce ma Allah Allahumma ighfirli in shi'ta Allah gafarta mini in ka ga dama ba ya alakantar da neman gafaran da mashi'ar Allah kenan subhanahu wataala ba to abinda malamai suke cewa shine akwai matsaloli guda uku ne anan shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yi hani akan haka akwai matsaloli guda uku wanda kowanne daga ciki yana cin karo da tauhidin Allah subhanahu wataala. Yayin da baya ce Allah gafarta mun in kaga dama, Allah yi mun rahama in kaga dama, a lokacin nan abin da yake fassara maka shine ina son rahama, ina son gafara, amma fa ba da yawa ba, ba sosai ba. Yayin da mutum ya ce ma wani babba ko wani yaro ya zo ya ce baba, baba da Allah ka sai min littafi in kaga dama, me yake nufi? Yana son a bashi littafin amma koda ba a bashi ba ba komai, ba damuwa. Wannan yana suka zuwa ga rububiyar Allah subhanahu wataala da yalwan falalansa subhanahu wataala, wato bawa yana nuna ma Allah na wadata daga gafaran nan, na wadata da rahaman nan naka, wato ba san su nake yi haikan ba, ba san su nake da karfin gwiwa ba, eh in an bani yayi amma ba bani ba komai. Wannan ba suka bane zuwa ga rububiyar Allah subhanahu wataala, ba za ku gane abin da nake nufi ba. Bari in ga, bari in fito da abin da za ku gane a yanzu halin da kuke ciki. Sai mu ce ya Allah ka ba mu ruwan sama in kaga dama, idan ya ga dama kar ya bada. Wannan ya nuna mana kwadayin ruwan sama. Yanzu idan ruwan saman Allah ya rike ɗan kayansa, duk mutuwa zanyi, duk mutuwa zanyi. Idan Allah ya rike ruwan sama, duk mutuwa zanyi, saboda ba a ma saukar da ruwan ba, ballantana ai shuka ta fito da izinin Allah, ballantana ba ya samu abinci. Ba a saukar da ruwan ba, ballantana ƙoramu da tekuna da tafki-tafki su samu ruwan, ballantana da kwaturu muku ruwan famfo ko ruwan rijiyanku, ko rijiyanku ta ruwa. Allah ya rike ruwan, me zai same mu? Mutuwa. Saboda mu ɗan adam Allah halicce mu daga ruwa ne, yayin da babu ruwa a tare da mu maganar mutuwa ne. Ya halicce mu don mu ci abinci ne, yayin da babu abincin sai me? Sai mutuwa. To ashe idan kai ma Allah ka ce Allah ka saukar da ruwan sama in kaga dama, ka nuna kai ba makwadaci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ba. Wannan alama ce da ke nuni akan cewa kana nuni akan ka wadatu daga Allah subhanahu wataala. Duk wanda ya ce ya wadatu daga Allah, na farko dai ƙarya yake yi, ƙarya yake yi, sannan kuma ya yi faɗa da janibin rububiyar Allah subhanahu wataala. Ka ce ya Allah ka bani iko in shaƙi numfashi in kaga dama, kenan in bai ga dama ba ya kashe ka, ya hana ka shaƙan numfashin. Kaga wannan akwai nau'in rashin kunya ciki. Idan ka je ka gaya ma babban mutum ka ce ranka shi daɗe mun zo ne, in dai ka ga dama kai mana hanya, wannan ba reni ba ne? Wannan ai reni ne. Ka fuskanci babba ka ce in ka ga dama kai mana kaza, to walillahi almathalul a'la, misali na kololuwa yana ga Allah subhanahu wataala. Da haka matsala ta farko kenan. Matsala ta biyu za mu fahimce ta inda manzon Allah ya ce liya azimil mas'ala, mutum yayi addu'a na mafadaici da gaske, fa inna Allah la mukriha lahu, domin babu mai tursasa Allah. Yayin da kake sanya ma Allah sharadin ko kake alakantar da roƙonka zuwa ga mashi'ar Allah subhanahu wataala, to a lokacin nan kaman kana jin akwai mai iya matsa ma Allah ne. Saboda wanda kake jin zaka matsa mishi ne, zaka ce in dai da hali ayi mun kaza, wato kana gudun ne kar ka matsa mishi. Wanda yazo ya ce maka wani ina cikin hali na yau da kaza da kaza da kaza, in da hali ayi mun kaza, me yake gudu? Kar in zo in takura ka in matsa maka. To akwai mai matsa ma Allah ne? Kwadayin musuluncin wani bai matsa ma Allah ya sa Allah ya wani abu wanda bai hukunta zai yi ba. Tsoron kafircin wani bai matsa ma Allah ya yi wani abu wanda Allah subhanahu wataala bai hukunta zai yi ba. Tsoron cincirin dambayi a ce sun fataru da yawa bai matsa ma Allah ya yi wani abu wanda bai hukunta zai yi ba. Tarin makamai na makiya ko waɗansu baya razanar da Allah yi abinda Allah subhanahu wataala bai hukunta zai yi ba. Da haka fa inna Allah la mukriha lahu, babu abinda ke tursasa Allah. Ko wani abinda Allah ke so ayi a ce an cika ma Allah ido. Kar kai tsammanin yayin da kake roƙon Allah ka matsa ka matsa ka matsa, to Allah kaman bawa ne zai ce kai bari dai in ba wannan huta, ba wai din yana so ba, a'a Allah subhanahu wata'ala kyautarsa da baiwansa da falalansa ta karkashin nan da yake ni'imta bai yake azurta bai yake biyan bukatun bai ba dan an matsa mishi ba ka san bai ne idan wani ya dame ka yazo yace ka bashi gobe ma ya dawo jibi ma ya dawo gata ma ya dawo ya kwana bakwai kullun zai zo tun safa har azhar bakai ninya ba sai ka ce kai wannan ya fai fitina bari dai in bashi in huta Allah madaukar sarki la mukriha lahu babu abin da ke matsa mu Allah karka ce yanzu ai ina ganin ne kamar na dami Allah subhanahu wataala ba rafa na ruki abin kaza an bani na ƙara roƙon kaza an bani na ƙara roƙon kaza an bani na ƙara roƙon kaza an bani to yanzu kuma na zo in ce mu Allah ya bani shi yasa ni ce mu Allah in da hali aban to fa inna Allah la mukriha lahu Allah babu abin da ke tarsasa shi kuma shi falalan Allah yana karewa ne yaminullahi mal'a haka yazo a cikin hadisi hannun Allah daman Allah cike take la yaghibu la taghibuha nafaqa ciyarwa bata tauye Allah bata tauye arzikin da ke gurin Allah subhanahu wataala dun Allah ya bada ba zai tauye Allah da komai ba a cikin wancan hadisi da yake cewa da mutanen farko da na ƙarshe aljannu da mutane su taru aljannun duk da aka yi taba yi a duniya da mutanen da aka taba yi a duniya su tare a bugire daya kowa ya fadi irin bukatun shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa ya ta lissafowa kar kai takatsun an duk abin da kake so lissafo Allah ya biya ma kowa bukatuwarsa to wannan babu abin da ya rage Allah cikin arzikin Allah sai dai gurgudan abin da idan ka samu teku ka dauki allura ka je ka tsoma ta a cikin teku allura fa ba kofi ba ba mudu ba ba jarka ba ka samu allura ka tsoma ta a cikin teku ka dan tsoma kan a cikin teku sai ka fito da shi abin nan da alluran nan ta dauko to in ya rage tekun nan da wani abu to idan Allah subhanahu wataala ya biya bukatun duka bayansa mutane da aljannu da kowa da kowa kai hadda tsirrai da kwari da wai kowa ya fadi bukatunsa zuwa ga Allah Allah ya biya masa to idan wannan alluran ta rage tekun nan da wani abu to arzikin gurin Allah ya rabu kenan subhanallah yelwan Allah ya wuce kai yadda kake tsammani teku fa ake magana ba rafi ni gidanku ba na kofar gidanku ba ba dan wannan kogin da kake gani yana shawagi daga garinku ya shiga wani gari ya shiga wani gari garuruwa uku jihohi uku ba ba ko wannan ake tadi ba teku kun ko san teku teku shine ko wanda zaka dauka irin Bahar Maliya da idan zaka je Makka sai kai minti 20 a cikin jirgin sama kana tafiya kawai kayan keshi fita wani yanki ne ba wai ka kewaye tekun bane daga nan gaban zuwa can gaban jirgi sai ya fafata shi tafiya ne mintoci 20 sannan zai ketare shi jirgi fa wanda jirgi ko daga Kaduna zuwa Zaria misali ko daga Kaduna zuwa Kano jirgi ya wuce minti 10 zuwa 15 tsananta kenan minti 15 akwai wani lokaci da muka tashi muka yi rakiyar wani alhaji zai tashi daga Kaduna jirgin yayin ƙuraya tashi kenan yayin ƙuraya tashi kafin mu danyi aune haka mu fito sai ga mutanen gida sun kira suke cewa ga jirgin nan mun ga ya tashi yanzu ko minti 5 in ma bai cika ba tun ya riga ya keta daga Kaduna ya kawo Zaria ile kun fahimta to jirgi ya fafata shi a mintoci 20 a cikin yana tafiya a teku wannan ina ga yawa ko daga wani gaba zuwa na gaba kuma ba shine teku mafi girma ba a duniya to ka sanya allura a ciki sai ka ciro menene zai rage daga cikin ba zai rage komai ba so da haka wanda ke da irin wannan yalwan ka tsaya kana sanya mishi sharadi ba za ka sanya ma Allah sharadi ba ko ka sanya mishi wata mashi'a in kaga dama kana ganin kamar idan Allah ya baka yanzu ka takura Allah fa inna Allah la mukriha lahu bawa ka tsaya kawai ka roko Allah kamar yadda muka yi bayani ina jin sati ɗaya ko biyu baya kar wani abu ya maka girma shine riwayan ga abin nan riwayan al-Imam Muslim dalili na uku kenan kar kai tsammanin akwai wani abin da ke da girma a wurin Allah da ba zai iya bada shi ba ko kuma in ya bada abin zai dawo ya dane shi kace to ai na gani na fice ne Allah subhanahu wataala ya bani aljannan firdausi kai anya fa inna Allah la yata'azamu shay'un aqahu ba abin da ke mu Allah girman in ya bani shi Allah ka ba mu aljannan firdausi to ko a duniyance kace ya Allah ka taimake ni auriyar sarki da sarkin maka Allah inda kaga zai yi ina ka taimake sai kace to sarkin maka fa maka taya zai waki to wannan wani abu ne mai girma a gurin Allah wannan abu ne mai girma a gurin Allah ba duniya bace ai duniya ce Allah ba ka tare duniyan ballanta na mummuni wanda mai roke shi wanda ke ma Allah isgilancin ma Allah ya bashi ballanta na wanda ke roƙon Allah da ikhlasi babu abin da ke ma Allah girma kamar yadda na bada misali a wani zama can a baya ka roƙo Allah ya baka kamar miliyan 500 yanzu aka ce roƙo Allah ya baka miliyan 500 misali an ce ga wani aikin addini za a yi sai an kashe naira miliyan 500 sai wani ya ce Allah ya sa kai ne za ka yi kace ni da wani kudin a ce roko Allah ya baka miliyan 500 din bazai da Allah ka daina wannan magana ba ma sai duba fa inna Allah la yata'azamu shay'un aqahu babu abin da ke mu Allah girma da kan zakai addu'an ka bawa ka saki jiki ka kiya wato ainin ladubba na addu'a kawai ka roko Allah ba abin da ke mu Allah girma to menene mai girma a wurin Allah da zai mu Allah girma har Allah ya ji kyashin ba da shi ko kuma in ya ba da shi ya dami Allah babu kamar yadda muka yi bayani duniyar ta kai darajar fifikin kuda a gurin Allah duk da abin da ke cikin ta da gine-ginen ta da waye da waye da waye a gurin Allah kaskantacciya ce fa don Allah waye ke son wane ne ke son wane ne ke son kuda ko sauro a gidan shi wane ne ke da bukata babu to tsaya in kila kare na shi ne kana ganin yayi kadan a samu kamun sauro ko kudaji kamun cikin kwando guda a baka kana da bukata to a cika daki duk sauro ne a cikin dakin nan a baka kana da bukata wato duk taron banza ne idan sauro ya cika wannan daki ne kama da wannan masallacin taron banza ne ba yi da wani amfani ya malaci ya mafi kara muni ya mafi kara muni ko irin amfanin da ake a duniya kaji an ce ana amfani da fatan kaza ai takalmi fata kaza ai riga fata kaza ai kaza kun taba jin an ce ana amfani da fatan ko fifikin sauro ko na kuda ana yin wani abin amfani kenan duk taron banza ne to duniyan nan kaskancin ta a gurin Allah bai kai ma darajin fifikin sauron ba ba sauron gabaki daya ba ba kudin gabaki daya ba fifikin shi duniyan bata kai shi ba to menene zai gagara Allah ya bada a cikin ta kun gani idan kana son ka gane wannan ka dauka kana kiwon kaza kazan ta mutu ta yi mushi tun shekaran jiya baka yi aune ba sai da wari yi ta damun ka sannan aka je aka sa abu aka jawo wannan kaza an je sai da aka samu wani buhu aka samu wata leda aka samu wani aka samu wani ne sannan aka dauko wannan kazan an rufe hanci kana tafiya sai ka ga wani ya ce don Allah mallam ka bani kyautanta dan Allah ka bani kyautanta kuma da gaske yake yana son ka bashi kyautar nata kana jin din ka bashi wannan ka san kana ba jin za ka rika kida kai wani aikin alheri abinda dama can sai da ka rufe hanci ka dauko abinda yake sai da ka hada wayansu abuwa ka dauko ba za ka iya taban shi da hannunka ba saboda mene saboda kaskancin shi da walakancin shi to wannan kaskantaccen abun tafi darajar tafi duniya daraja a wurin Allah to menene Allah zai mishi girma din ya bada shi a cikin duniya to kaga waɗannan matsaloli guda uku so ne zai sanya idan bawa zai addu'a in ya alakantar da shi da mashi'ar Allah ya ce wa Allah in kaga dama to bawa ya saba mu tauhidi na ɗaya dai saboda yana nuni akan cewa ba shi da buƙatuwa mai tsanani zuwa ga Allah na biyu yana jin cewa kamar idan Allah ya bashi kamar kila ya matsa ma Allah kuma alhalin babu mai matsa ma Allah na uku kuma yana ganin kamar akwai abin da ke da girma a wurin Allah in ya bada shi alhalin babu wani abin da yake da girma a wurin Allah subhanahu wataala idan ya bada shi to da haka mutum ba zai ce ba zai addu'a yace Allah in kaga dama ka bani ko Allah in kaga dama ka bani kada ka bani ba kila an fahimta da kyau yauwa akwai mas'aloli haka amma duk dai wannan ba sai mun ta kawo su ba anan ba su da alaka da addu'o'i kamar irin su addu'an da yazo a cikin istikhara misali Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr khairun li ba wannan mulke so farko Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqrat 'ilmi faqdirhu li wasir li thumma barik li fihi wannan ba wai kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya baka alheri bane in ya ga dama ko in bai ga dama ba a'a kana nuna ma Allah ne cewa kai ne mai ilimi abin nan da nake roƙo in zai zama mun alheri a rayuwata ta duniya ilimi ne kake kore ma kanka kake tabbatar da ita ga Allah subhanahu wata'ala kila an fahimce ni kyau da haka ba irin wannan babin bane ko kuma akwai abin da zaka kawo shi na neman albarka a ce la tadkhulunna almasjid alharama insha Allah kaga mashi'a ce wannan kana neman albarkan Allah subhanahu wata'ala ne ko kuma udkhulu misra insha Allah amini wannan neman albarka ne ba wai kana alakantar da abin to Allah ka shigar da mu wannan gari in kaga dama ba addu'a bace wannan kana neman tabarruki ne akan abin da ka tasa a gaba zaka yi shi na alkhairi wallahi ce fihi masail cikin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula mas'ala ta farko annahyu anil istithna'i fi du'a mun ji inda akai hani akan istithna wato togaciya na mashi'a wannan yana nufin mashi'a ne anan gurin a cikin addu'a mun ji inda akai hani akan wannan asaniyatu mas'alata biyu bayanul illati fi zalika mun ji menene dalilin da ya sanya aka hana idan zakai addu'a kace Allah gafarta min ko Allah bani kaza in kaga dama ko Allah kada kai min kaza in kaga dama mun ji dalili saboda dalilin shine babu abin da ke tursasa Allah sannan kuma babu abin da ke ma Allah girma kamar da muka kawo a wancan babin ashe idan kai bayanin abu na haram abin da bai dace ba to ka kawo dalili a kansa kila an fahimta sai kuma ka kawo daidai din shine liyazimil mas'ala mutum in ya tashi zai addu'a yi addu'a na makwadaici da gaske الثالثة مسألة أكو قوله ليعزم المسألة كي أدعى النمك إيشي دغس كن غسكي دعى بند ذاك روكا خلوك إيشي دغس يكار كارك روكو كان أتابا تو زاما أكربا تو بذا أكربا با تو أدعى ما تاي تو أدعى ما بتاي با سيدي أباب الخوف والرجاء شليك بكن دنكي ما الله أنيك والله سبحانه وتعالى يغفر تامن هريك ربا أدعى تا wannan babin alkhawfu kenan a daidai wannan lokacin kuma kana fadin cewa yalwar rahaman Allah da gafaransa da yawa ina kikkiawan zato ga Allah subhanahu wataala ya karba amma in ba a wannan babin ba in a babin kai tsaye addu'an da kake yi ne natsu sakance cewa wannan addu'a taka ta samu shiga urin Allah subhanahu wataala kawai ka jira lokacin ijaba in dai ka cika wadancan ladabba da sharadai na addu'a wanda mun kawo su lokuta mabambanta da aka ba wa yi addu'a sosai kamar yadda nake cewa idan ka tashi addu'an nan kai addu'an nan ka hada hannayenka ka kira sunayen Allah da sifofinsa kai yabo ga Allah sannan kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka dora ka ci gaba da addu'an da ke gabanka in so samu ne kai addu'an da aka tasgo a cikin nassi in baka iya wannan ba kai addu'a da yaranka ko duk da abin da kake nima gabaki dai Allah subhanahu wataala yana shirye da zai amsa maka amma mutum kaga wani yana addu'a yana ta wani wasa kaga mutum yana addu'a yana ta haka wannan wasa ne lahawni wannan wasa ne da wurgi mutum yana addu'a yana haka me amfanin haka shedan ne kawai kawata mishi wannan amma wannan wasa ne addu'a in ka daga hannun ka daga hannun ka haka ka roko Allah subhanahu wataala kuma duk abin da zaka roki Allah ka roki Allah kar wani abu ya maka girma a cikin zuciyanka ba wai ana nufin kar ka roki Allah abu babba ko kuma ka dauka in Allah ya baka abu wannan Allah bai da wani amfani ba abin da ake nufi kar ka dauka Allah idan ya baka wani abu zai dawo ya dame shi dubi annabi Musa wata bakan damiyar addu'a yayi itta kaitacciya irin da yanda kasan qur'ani na kawo addu'o'insa ko sunna addu'o'i ne layi da layi biyu layi uku tsananin addu'a kenan na qur'ani ko na sunna kai a cikin qur'ani ma akwai addu'a mai layi uku babu addu'a mai layi uku layi ɗaya ne layi ɗaya rabbana innana sami'na munadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ko wannan kaga labari ne to faghfir lana kaza 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 daga nan ne addu'an take wannan khabar ne wannan kuma du'a ko rabbi inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in inda baitukal muharram rabbana liqimus salata addu'in da zaka gansu layi dai ne layi biyu layi dai layi biyu to addu'a ce annabi Musa yayi lokacin da makiya suka taso shi a gaba har ya kai ga yayi gudun hijira annabi Musa sana'an yi a lokacin nan bai da ita gidan zama ba shi da shi matan aure ba yi da shi amma lokacin da annabi Musa yayi wannan addu'a kafin rana ta fada duka dinnan abubuwa guda uku ko guda hudu sai da Allah ya bashi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir kun ji wannan addu'a tana nan cikin suratul qasas rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir addu'a kenan kafin rana ta fada sai ga annabi Musa ya samu aminci daga tsoron da yake ciki dan fir'auna ne suka rufa kunshi fa fir'auna da mutanansa amma sai ga shi ya sami garin da zai zauna cikin aminci ba shi da wata barazanar fir'auna sannan sai ga shi ya samu gidan da zai zauna gida inda zai zauna hankalin shi kwanci sai ga shi Allah ya bashi sana'a sai ga shi Allah ya bashi mata karamar addu'a wato ina nufin addu'a ita taƙaitacciya ga ta ta gadar mishi da manya manyan al'amura da rayuwar dan adam ke da bukatun su wala budda wane ne bai san aminci ai dan Najeriya zai gane wannan da kyau wane ne bai san gida akwai wanda bai san gida anan babu wane ne bai san sana'a ko aiki misali in ci fade shi aikin gwanta kun fa gane aiki wane ne bai san aure wane ne ko masu daidai ko malam kabir yanzu nan ka shi ne yana da bukata Allah ya albarka mala ya ce zai kara Allah ya sanya albarka so kaga yadda mas'alan take dan haka in za ka yi addu'a ka yi da gaske bai gagare Allah ko ni ba jama'a ku an fahimci wannan arabi'atu mas'ala ta hudu i'zamur raghaba in za ka yi ruku ka girmama bukatuwanka zuwa ga Allah ka yi shi haikan ka yi shi da gaske kana kwadayin ne da gaske ba wai kana lallabawa ba alkhamisatu mas'ala ta biyar at-ta'lilu li hadha al-amr mun ji dalilin da ya sanya idan za ka yi addu'a ka yi addu'an nan da gaske kana mai girmama kwadayinka saboda Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ke masa girma idan ya bada shi wannan shine inda za mu tsaya insha Allah ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi mu sati mai zuwa za mu dora bi haulillahi wa quwwatihi a takaice kuma karshe kan mu manta cewa insha Allah ta'ala yau dai muna 29 ga watan Zulqa'ada daga gobe ko jibi in Allah ya kai mu akwai yawan mun shiga watan Zulhijja wata mai alfarma wata mai daraja yana daga cikin al-ashhurul hurum yana daga cikin al-ashhurul ma'lumat yana daga cikin watannin Allah subhanahu wa ta'ala masu albarka matuƙa musamman waɗannan kwanaki 10 na farko wanda za mu tike zuwa ga ranar sallah kada bawaye saki kada ya sakaci mutun ya baza kokarin shi ya nuna ma Allah alkhairai wurin ibada a babin azumi ka san abin da zaka yaga a ciki inda hali ka azumci waɗannan kwanaki 9 gabaki ɗayan su ka azumce su idan babu hali ka samu waɗansu kwanaki a ciki ka azamta kana ne neman falalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi a ciki a babin sadakoki kai sadaka gurgurdan abin da Allah ya hore maka idan ka tashi sadakan nan ka baiwa mazumunta ka baiwa mutanen kirki da sauran salihai ka baiwa ainihin makwabta da sauran waɗanda Allah subhanahu wataala ya alakantar da mu'amala da kai tsakankaninka da su sannan ka ba sauran talakawa wanda yake koda ba su da alaka da kai sannan a babin sallah ka kiyaye sallolin farilla kai bakin kokarin ka waɗannan salloli guda 10 kada raka'a ɗaya ta wuce ka a cikin jami'i kai bakin kokarin ka ka tsara farallai kenan a babin sallah sannan kuma sai ka maida hankali akan sauran nafilfili raka'a hudun nan na kafin azhar biyu bayan azhar hudu kafin la'asar biyu bayan maghrib biyu bayan isha'i raka'atul fajiri qiyamul layli ka jajirce a cikin ibadun waɗannan kwanaki ka yawaita waɗannan ibadun in wani ya wuce ka kada wani ya wuce ka a babin neman ilimi ka bude kofar neman ilimi fafa a wayan kai kasance babu abin da kake ji sai karatuttuka na malamai da wa'azuza da fadakarwa a masallatai da yanda ake karatu kana nan ka zauna kana ne niman tsururu ta alkhairi a wadannan kwanakin a babin zumunci ka samu abin da Allah ya hore maka a babin zikiri bakinka ya zama danye da ambaton Allah a cikin wadannan kwanaki masu albarka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله صلاة النبي باكينك يزم أني دوان سننكمك يلقودا مفي في تنزكري قبك ديكرات القرآن ميجرما إن سو ساموني إنك يقرريني كي سوكا بيو أكو كان إن سوكا أكو أتسنو أنن قوانيك كو سوكا بيو كو سوكا لايا إن بذاك إيا بدي أكل كلهم كاكرن تئذو بيو in ba zaka iya ba abin da Allah ya hore maka ka rika keɓe lokaci kana zama kana karatun alqur'ani mai girma haka nan duka kofofin ibada ballantana fa addu'a ga halin da muke ciki a wannan ƙasa gashi muna cikin matsalancin damuwa tsoro ya taso mu a gaba talauci da yunwa ya taso mu a gaba rashin kwanciyar hankali ya taso mu a gaba ga matsaloli a ƙasa kazanta ya taso mu a gaba sauro typhoid malaria fituntunu al'afatu ga sunan mi tawassali da sunan Allah na assalamu minana ta mu Allah ya Allah anta salamu allahumma sallimna anta salamu allahumma sallimna addu'an da mutanen kirki ke ranta shi alkiyama annaba da manzanni allahumma sallim mi ta roko Allah subhanahu wataala kubuta wannan hali da muke ciki na kunci da yunwa da talauci abinci ya fi karfin mu ka roko Allah subhanahu wataala yalwa da falala da makamantan wannan mu roko Allah zaman lafiya mu roko Allah kwanciyar hankali mu roko Allah alkhairai daban-daban muna neman sana'a Allah ya bamu muna neman aure Allah ya bamu muna neman gidan zama Allah ya bamu muna neman aminci Allah ya bamu abubuwa na alkhairai ka tasa su ka roko ma kanka ka roko ma iyayenka ka roko ma malamanka ka roko ma al'umman musulmi gabaki daya mu dai tasa ibadu a gaba sosai a wadannan kwanaki 10 wanda ya saka ce a Ramadan to ga wadansu kwanakin da yake muhimmancin su bai kasa da 10 karshen watan Ramadan ba kwanakin nan guda 10 na farkon watan Zulhijja muhimmancin su in ma bai fi watan Ramadan karshen 10 karshen Ramadan ba to bai kasa da su ba kai babu ma wani tababa daga safiya zuwa faduwar rana na 10 farkon watan Zulhijja yafi 10 karshen Ramadan babu wani tababa a kan haka sai dai 10 karshen Ramadan ta yanayi na dare yafi muhimmanci fiye da kwanaki 10 nan darare 10 nan na farkon watan Zulhijja da haka kwanaki ne masu albarka masu alkhairi mu ribaci abinda zamu ribata muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa wanda Allah ya hore mishi ko gauro ne ko bashi da mata yayi layya ka daure nin yin layya ka daure nin ya inda Allah ya hore maka in kana da 35,000 dinka 40,000 zuwa 50,000 to lalle ka je kai layya in ka siyo ragon aka je aka yanka maka sai ka nemi wata addatija ta gyara maka ka biya ta kila an fahimta in kuma Allah ya sa tsohonka tana da rai ka ce to wannan da nawa da naki ne da na baba mu uku ne gabaki daya kaga shikenan aka gama dan sawo maka naka a kwano aka maka dakin kofar gida ko kafin Allah ya baka matan da zakai abin nan so da haka lalle a sa himma a nemi taimakon Allah Allah mu kun sarki ya mana muwafaqa kuma kun sani cewa duk wanda yake da niyyar zai layi haramun ne ya yanke kumban shi ko ya aske gashin kansa ko wani gashi dake cikin jikin shi haramun ne ya fitar da shi duk da kasance akwai asharare mulhidai mutanen da ke karkatattu suna sukan wayannan hadisai bayan hadisai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu to kar ku saurari irin waɗannan mutane shedanu ne za su cutar da imaninka ne ba za su amfane ka ba to muna fatan Allah ya bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka bamu aminci Allah ka amintar da mu daga yunwa Allah ka amintar da mu daga tsoro Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka azurta mu da kyawawan ayyuka kuma karba da gare mu Allah ka sa mu ribuci waɗannan kwanaki na 10 farkon watan Zulhijja kuma karbi ibadun mu ka gafarta kurakuran mu ka yafi laifuffukan mu ka ɗaukaka darajar mu ka lullube mu da rahama wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.